Jose. Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai ga Sargana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 20 ga watan Yuli na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan yawan kiba da ake cewa obesity a Turance.
Masu sauraron mu muna tafi da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau wakili sashen Hausa ta zanta da wasu masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu tsallama cikin shirin. A cikin shirin za ku je da wasu ke iya ƙoƙarinsu don ganin sun rage ƙiba ko kuma obesity a Turance da kuma yin amfani da magungunan da ba su tantance su ba wanda ake tallata su a dandalin sada zumunta. Wakiliyarmu Binta Ibrahim ta zanta da wasu masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Ga yadda tattaunawar su ya kasance.
Mai saurare barkamu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da matasa inda za mu tattauna da su akan kiba da sanin darajar kai, wato kiba wacce ake cewa obesity, da kuma yanda mutane suka dauki wannan kiba ga masu shi. A cikin zauren namu muna tare ne da Khadija Usama Imam, Fatima Adam Danjuma da kuma Dr. Fatima Jafar Yahaya. Wacce take malama ce a Tsangaya ko kuma in ce kwalejin koyon aikin likita da ke jami'ar jihar Kaduna. Barkanku da zuwa wannan zauri.
Barkanku.
To kamar yadda na gabatar muku da shi maudu'in da zamu tattauna akai, ko a matsayinku na 'yan mata yawanci abin ku yake tashi a kwakwalwarku, ya kuke ji idan an ce muku mai kiba? Barin fara da Khadija, ya kuke ji?
Abin da yakan zama ba daɗi haka mutum a dinga kiran shi yayi kiba da yawa haka, wasu ma sai su dinga ce maka ba za ka samu jin aure ba. Mazan yanzu ba sa son masu kiba mostly din su. Wani ma a lokacin za a zo za a yi aure sai ce shi yana so ne ka je ka rage kibanka. So daga nan sai a fara sa mutum wasu tunane-tunane haka, ta ina zai fara ka wade ma san yadda zai yi ba. Wasu yana kai ga high stage inda za su fara shan magani, sai mutum ya zo yana shan abin da zai cutar da shi daga jikin shi.
Fatima Khadija ta fara mana gabatarwa da cewa ba wai kawai tsawaye ba, hatta wanda wato samari sukan sa ma mutum a kwallon shi cewa suna buƙatar mace ne wato wanda take su yi. Shin kun taɓa sa a cikin sokokin dabi'ai namiji kallon ya kamata shi ma ya rage kiba?
Eh, sosai, saboda wasu yawancin irin mata din nan suna samun irin wannan matsalolin daga yawanci wasu mazajen su, wasu kuma samarin su da suke kan magana akan cewa koko sun yi kibar ko kuma yaya za su yi su rage kiban, ko kuma irin haka yana jawo matsaloli sosai saboda wani irin to zarta ne zai iya cewa tunda ana cewa sai lallai sun yi ko sun canja halittar su, irin hakan tana jawowa da matsaloli sosai da sosai, tunda wasu suna ganin cewa ai sai suna ganin kamar irin wanda suke modeling din nan, suna ganin cewa ai su ne perfect, suke da shape din da mazaje ke bukata, suke da irin wannan shape din. To kuma rashin wannan yakan sa su mazan sai su ce ai su lallai sai irin wanda suke da har suke bada inkiya ma Coca-Cola shape, in ba ka da wannan Coca-Cola shape din to
misali ya Coca-Cola take na kamar
yadda dai shape din Coca-Cola take, wato kuma kin ga yanayin kasan su ya zamana cewa ai komai dai masha Allah ya kuma da kuma yayi okay yayi daidai to irin hakan sai ki ga har musamman mata suna irin samun wannan matsalolin sosai su kuma mazan ba su damu ba yawanci dai matsalar high percentage din yana kan mata ne saboda in namiji ne shi bai damu ba yana zuwa yanzu ya nuna miki a yana da kuɗi yana da wani abu babban matsalin da yake faruwa musamman cikin ƴan mata suna nuna kuɗi ba za ki damu da kiban shi ba ba za ki damu da fisik din shi ba da wasu abubuwa dai na shi dai shi namiji ne haka suke kuma yawanci shi ma din ya kamata a samu daidaito
maza suna nuna cewa ba sa son mata su cika kiba yawancin maza za ka ga mutum tumbin shi ya kai ya kawo kaman zai haɗe da gaban mota nan ya ce shi matar shi ta cika kiba yana nan yana hange-hange a gari yana so ya ƙara aure ya samu siririya amma fa a farko ma matar asali ba haka take ba ma
zai iya yiwuwa
mostly matan ma nasu tun a farko ba haka suke ba abin da ke kawo wannan kiba ma akwai kwanciyar hankali for example wa'inda ba su yi aure ba kafin su yi aure kamar ni yanzu kafin in yi aure na yi aure ban daɗe ba kafin in yi aure ba haka nake ba so da na yi aure sai na zo na ɗan ƙara jiki dai masha Allah amma mutane sai su dinga damun ka kayi ƙiba mijinka bai complain wance ki je ki nema abin da za ki sha ki rage ƙiba mijinki zai zo ya ƙara aure kaza 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 kar fa su manta wannan kiba da ake magana shi kwanciyar hankali yana daya daga cikin abin da yake kawo in mijinka yana kula da kai kana cin abu mai kyau hankalinka a kwance to dole kai kiba ka canza
to garin dawo wurin likita yanzu za mu gangaro wurin inda ya shafi a likitance ta ba mu bayani akan shi ainihin kiba likita kiba dai da aka sani akwai wanda ake ce mishi obesity wato kiba wanda ta wuce misali ta fita ta zama kamar kila misali kila cutarwa likita ki mana bayani akan shi kanshi kiban da irin wanda mata suke shaye shayen magani akan su da kuma wani ke garin da cutarwa ne
to abin da nake so mutane su fahimta cewa shine bincike a yanzu ya nuna cewa kiba zai iya samu asali daga kwana dubu na farko na rayuwar dan adam to in har aka ce daga farkon rayuwa ne za a iya gina ma dan adam ko yaro ginshikin kiba kin ga cewa wato iyayen shi za su iya kafa shi akan tushen kiba abu ne wanda mutane da yawa ba su sani ba yanzu idan iyaye suna nan rike da ƴaƴansu tana girma sun manta duka kurakuran da suka yi sanda ake da ciki sanda suke ciyar da yarinyar ko yaro zuwa shekara biyu da abin da ya haka idan girma ya zo shekara 18-20 kiba ya zo sai su ɗauki laifin su manna ma wannan yaro ko yarinya a fara tsangwamanta musamman in mace ce da cewa ya yiwu ya jawo mata tangarɗa wajen samun miji alhali kuma kuskuren ba nata bane nasu ne saboda haka ya kamata iyaye da zaran sun ɗauki ciki su rika zuwa asibiti ana musu bayanin yaya za su yi renon wannan juna biyu sannan idan yaron ya zo duniya wani irin tarbiyyar cin abinci za su yi mishi in dai har suka yi haka bincike ya nuna cewa fiye da kashi 80 da ake samu na kiba zai ragu a duniya to abu na biyu shine shi kiba ba wai ana gudun shi saboda kyan halitta bane abinda mutane ba su gane ba kenan
to
a yau yarinya idan tana da kiba ko mace in tana da kiba ita damuwanta akan yadda mutane suke ganin ta ne amma wannan kuskure ne saboda damuwanta ya kamata ya kasance akan lafiyarta shi kiba yanzu a duniya ana saka shi a cikin rukuni na abin da ake ce ma cututtukan da wani ba zai iya dauka a jikin wani ba
to wato shi mutum kadai ya shafa
shi kadai ya shafa to waɗannan cututtuka ne masu wahalan magani a cikin waɗannan cututtuka akwai hawan jini akwai ciwon suga akwai ciwon damuwa akwai ciwon mantuwa akwai wannan shi kanshi kiba
amma kiba wanda ta wuce misali
kiba wato ba za ki san kiban da ya wuce misali ba dole sai an je gaban likita akwai kananan na'ura da ake amfani da shi na wajen gwada nauyi da gwada tsawo to akwai a kimiyyance akwai yadda ake lissafi idan aka yi lissafi kowane tsawo ya kamata ga daidai kiban da ya kasance shi ne lafiyar shi idan ya wuce za a ce ya dan dara kadan idan ya saki hawa sai a ce to ya shiga rukunin masu kiba wanda zai iya jawo mishi matsala shi ne obesity amma idan mutum yana zaune a gida ba zai san shi wani rukuni yake ba shi kiba yana buɗe kowane irin cuta kofa ta shigo to saboda haka duk wanda zai damu da kiba ba kada ya damu da kiba saboda bakin mutane a'a ya damu da kiba ne saboda za ta iya buɗe ma cututtuka da yawa kofa a jikin shi wanda za su zo su iya wahalar da shi
to likita kamar da kika yi magana a cikin jawabin kin ce akwai maganar cewa ana iya samu idan aka gwada nauyin mutum ya zama kuma ya zama kila kiba sama ta yi kasa da iya nauyin da ake bukata ya kasance yana da shi ma'ana kila yana da kg din shi 50 ne sai ka zaka gode kiban shi sai ka kiban bata ma kai yanda ya kamata a ce ni nauyin kaza ya kai to shi ka san ciwo ne
shi ma kasawun yana da nashi matsalolin don to shi kan shi kiban dan adam ya kasa yadda ya zama cewa shi ne daidai ko a shekarun shi idan yaro ne ko kuma a'a daidai tsawon shi to shi ma yana iya kawo wani matsala shi ma wannan matsala ne wanda ya kamata a je asibiti kuma idan aka bashi wasu shawarwari farko sai ai bincike a ga don me nauyin shi bai kai adadin yadda ya kamata a ce ni tsawon irin nashi ya samu ba idan bincike ya nuna dalili sai ai maganin dalili in bai nuna dalili ba ya yiwu yana cikin wata damuwa ce a koko abincin da yake ci ne ba ne gina jikin ba to daga nan za a bashi shawarwari domin a gyara don aka bashi a haka tabbas zai iya jawo mishi matsala daban-daban har zuwa tsufai shi
Felicita, ana iya gadon ki ba?
Eh, kwarai, su waɗannan cututtuka da wani bai iya samu wani, akwai ɗan wani kiyasi na gado a ciki. Amma duk da haka bincike ya nuna cewa ko da a jinin mutum akwai gadon kiba, akwai hanyoyi da zai iya bi da shi ba zai yi kiban ba, ba dole sai ya kiban ba. Sai in ya saki jiki ne ya bi hanyoyin da masu kiban sukan bi shi ne zai kiba amma in shi ya kiyaye akasari daga cikin wanda suka gadin kiban ba sai daga basu yi
to garin dawo gare ku Khadija kin faɗi yadda mutane suke damun ki da maganar misali kin fara kiba kin cika mijinki su anya in baki dauki mataki ba tunda ya aure ki a silindiyan dinki sai ya zo kara miki sha kin fara tunanin a ce misali kin yi amfani da wani abu kuma kin sun baki shawarwari
shawarwari na zuwa daban-daban yau wakin ma suna mu akan wasu ma suna magana suna tarar maganganu akan yanayin yadda magunguna yadda suke karban magunguna saboda shawarwari banzayen shawarwari da suke karba daga gurin peer group haka da wasu da suke dubawa a kafafen sada zumunta suna karban magunguna wasu ma basu san ina suke karban magungunan ba da farko kenan sannan basu san lafiyar shi ba basan da ni da ni aka hada wannan shi maganin ba kuma sannan masu magungunan suna fada su ce idan ka sha zaka sami wannan effect din wasu za su je toilet wasu kuma za su zawo za su yi wasu abubuwa sosai duddan irin su gaya maka so that ko da ka sha maganin abin ya faru da kai zaka ce ai dama wanda suka siyar da maganin sun faɗa min cewa ai dama zan samu wannan symptom
wato zaka rage yawan tambunka ta yin
zaka rage ta wannan saboda za a ce ai fat ne kana rage kitse ta wannan fannin kuma ba su san a wannan din suna ƙara cututtuka ne cikin lafiyarsu wanda su ba su sani ba akwai wata ma wanda na sani wanda take da irin wannan problem din saboda tana ganin musamman yanzu da ake yayin wasu irin styles na kaya haka na dinki musamman idan suka samu mostly wanda suke da irin obesity za ki ga yawancin kayayyakin su sai dai su zama gown haka ko kuma saboda suna
kar
ma a gane cewa ai ga kiban su kuma ga tumbin su ko ga ni su kuma wanda suke ba su da kiba sai su dinga sa irin fitted gown saboda su ce irin su nuna musu cewa ai su kowane kaya zai iya fitting da jikin su so su kuma gudun wannan shi yasa kawai za su yi kaya ko oho sai su tafi burin burin kawai anyhow ba yadda ya kamata sun iya to irin haka kin ga already sun riga sun sa makwakwalwar su cewa ai gashi so ko na yin ga abin da zai zo ya faru so gudun kar a je wannan matsalar gara kawai su yi normal irin nasu kuma hakan yana sa su dinga samun problem a kokolwar su.
Ni akwai wata da na sani da ta amfani da irin maganin nan an ce ta sha ta rage kiba. To a kanshe in ta ci abinci sai ya zo bai digestion a ciki. Kawai idan ta je bayan gida baya narkewa. Yanda yake bayan gida haka za ta dinga fitar da shi haka. To matsalan da aka samu kenan jikinta ma abubuwan da ake bukata yayin bildin jikinta ma duk ba a samu dai ta zo ta tsotse saboda ta mace ta rage kiba ko kuma duk saboda namiji ake yi. Wani ma karshen ta dai a zo a mutu dai da sauran matsaloli na rayuwa.
Jama'a masu saurare har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma domin jin cigaban tattaunawar.
To likita mun yi bayani akan cewa akwai damuwa da su masu irin wannan lalura ta kiba da ake samu sako ulwan su wanda shi ke ma sa su yake asasa su neman magungunan da su rage saboda yawan maganganun da ake yi. Kina ganin wani irin abubuwa wannan damuwar zai iya janyo mu irin wannan kiba haka?
Hakika wannan gaskiya ne. Mata suna fuskantar barazana wanda da turanci ake ce ma body shaming wanda hatta iyayen da suka haife su suna musu ana kunyata su
ana musu gori
yawa ko abu za a siya a ci a wannan ba irin naku bane sai mama sai ta ba wanda suke an siya ra ita ko wannan kacanta. To haka ne idan sun je makaranta zaki ga kawayen mikiba ba su ne hadaddun yan aji ba su hadaddun yan aji su ga group din sanan su siya ra
haka
su wani daga wannan kawai musamman idan shi matashi ne sai yake ga ya shiga damuwa a hankali damuwan nan zata sa shi fara keɓe kanshi a makaranta tunda duk wani wanda ake yaba mishi baya so ya abinci da shi. Sannan abin mamaki duk wanda kika gani matashi mai dan kiba zaki fuskanci cewa su suna son kyautata ma mutane sukan yi tunani wani lokaci kyautata wani zai sa a so su. To amma wani lokaci duk ba ta tsira sai dai an kunyata su nan ai kuma sa abubuwa. To idan wannan abin ya ci gaba ga mace har ta zo ta yi aure shi yana zuwa da canjin sinadarai da yawa a cikin jikin mace za ta dauki juna biyu za ta zo ta haihu. To wani akan kiban na baya sai ya zo ya kara. To ba wanda zai zauna ya ba ta uzurin cewa ai gashi wannan har ta yi aiki na daukan juna biyu ta haihu kuma yanzu tana shayarwa bari ai mata hakuri da tunatarwa ba za a yi ba. Sai a fara cewa wannan daga haihuwa daya kin zama ka idan kika haihu biyu kika haihu uku ai miji ba zai iya zama da ke. To sai damuwan ta karu ga damuwa na canjin sinadarai na jikinta sannan kuma ga damuwa na cin fuska daga wurin mutane. Wani lokaci maza da yawa ma sukan kara sa abin ya baci dan fara cewa ni fa ba haka na auro ki ba dan auro ki duk wani kin cika wuri da abincin gidan ne ke ke ci abubuwa da yawa sukan ga
ko da ko ba cin abincin take da baya ba
haka. To sai ciwon damuwa wanda ake ce ma depression sai ya zo ya kama. To kun ga kaman an kara ma wuta fitin ga shi obesity din shi kanshi ya bude cututtuka kofofi ga kuma ciwon damuwa sai macen ta fara samun barazana a'a ita ne yau ciwon kai rashin bacci hawan jini ciwon siga dama shi ciwon kiba yana rage karfin sinadarin da ke rage siga a jiki yana rage mishi karfin insulin ba
to
a hankali a hankali akwai kiban da yake sa mutum ya samu type 2 diabetes. To sai kaga cewa wannan ciwon damuwa ya zurfafa idan ba a dauki mataki a kai shi ba har sai ya kai ga yayi mai shi lahani din ciwon damuwa a cikin cututtukan kwakwalwa ciwo ne mai wuyan magani don wani ko ya ji sauki yakan iya komawa. Abu na biyu kuma shine shi kanshi ciwon damuwa zai iya jawo kiba sai kun ga abin sai ya zama na cewa mutan ta kasa mutuwa kiba ya ja mata ciwon damuwa shi kuma ciwon damuwan dama yakan iya jawo kiba damuwa ya karu kiba ya karu duk wasu idan suka shiga damuwa wanda wani halin rayuwa daban ko kuma wani abu daban ya kawo ciwon damuwa sai kaga cewa duk sanda suke fama da tsananin bacin ran nan sai su je suna neman wani abu mai daɗi su ci. To yawanci abubuwan da suke zaɓa ba abubuwa ne masu ƙara lafiya ba abubuwa ne wanda zai jawo musu kiba kuma yi ma lafiyarsu lahani.
to wani mataki ya kamata mu kiba ya dauka wurin rage shi kiba
so mataki na farko ba mu kiba ne zai dauka ba a'a wanda suke tare da mu kiba ne in uwa ce lalle daga ranan da ta bincika cewa ranan da Allah ya sani ita tana da juna biyu ta kama hanya ta tafi asibiti ta ji yadda ake renon wannan abin da ke cikin ta tun yana cikin ta sannan idan ta haihu ba sai danta yayi ciwo za ta fi asibiti ba za ta rika zuwa akai akai ana duba yaron ana gwada nauyin shi da tsawon shi da girman kanshi ana ba ta shawarwari akan abinci na uku idan ya fara zama matashi tattace sai yayi ciwo za ta je asibiti ta ce yanzu yaron nan kasusuwan shi sun fara tsawon irin abinci ya kamata in bashi a asibiti za a zaɓi mata abinci wanda baya sa kiba ne ciwo sai dai wanda zai sa ƙarfin kashi ƙarfin kwakwalwa da kuma lafiya sannan na uku in yarinya ta gama zama matashiya ba aure za ta yi ba so idan ta yi aure kada tallafin iyaye ya tashi akan yarinya kada ki bar yarki kin ga cewa ta yi juna biyu ta yi kiba ko ta haihu ta yi kiba ki mata shiru ki tambaye ta shin kina fuskantar wani kalubale tsakaninki da mijinki wannan jikin da kika yi ko tsakaninki da mutane suke ce miki ita uwa duk dai uwan da ta isi da ya kai ga hata aurar da ya ai tunanin ta ba zai zo daya da na yarta ta ba an har ba ta da wani kyakkyawan hanya da za ta sa yarinya ta ɗauke ta su ji gaban likita za a bincika a ga menene ya jawo mata kiba kuma koyaushe akwai mafita
to wani kuma gare ku ko wani shawara ke da shi ga masu neman maganin rage kiba tun da dukan kuskun ga cikin kawayen ku inda suka yi amfani da magunguna da yin wani sabuwan da suka janyo ko ko an ce suka biyo baya
to ni dai shawara na akan wannan maganar kiban shine wasu suna ganin kamar cewa dan ana musu maganganu akan kiba wasu maganan da wasu suke musu shine yake jawo matsalan ba wai a dan ko dan su karan kansu ba in kibar ka cika ga ka san ke ga abin da kake ci ga abubuwan da kake yi ka dan dinga ko da a ce exercise ne a ko ba a ce
ka saka salon ma
yawa ko da a ce ba sai ka je wani gurin motsa jiki ko wannan ba a gidan nan musamman ba a gidan ku haka ka dinga dan sarrafa dai da safe da yamma ka dinga samun lokaci kana yi sannan ka kimanta kalan abinci dan wasu matan ma gaskiya eating habit din su gaskiya ba shi yanayin cin abincin su ke ce kawai daga a'a ko wani saurayi ya dauke ki wani restaurant baki taba cin kaza ba ko mai kawai kira zuwa kaji ne zaki dinga ci ham anyhow so ne zamana kin san kalan irin abin da zaki ci in a stylish way kin san kalan yanayin abincin da in kika ci ba zai sa lafiyan ki matsala ba ki ya zamana kuma kina akwai balance kuma sannan abincin kar ya wuce misali musamman yara iyaye suna samun problem ya gurin yanayin cin abinci sai kaga yaro an sa mishi abincin da wani babban ma ba zai iya
musamman namiji ne sai ai
namiji ne a cika mai plate ka san yanayin saboda wani yaro ma kana daga shi wallahi ba za ka iya daga shi ba saboda irin yanayin abincin da iyaye suke ba shi da safe sai a ce a ci dumami sai wani mutum sai a ci kusan leda nawa na tuwo da safe ka san kuma irin sai abin ya mutum yaro ya girma ciki ya bude sai zamana number 1 bai da ilimi sosai saboda wannan abincin kawai kiba ne most of carbohydrate ba zai zamana yana da irin su abubuwan
da kwakwalwa
take bukata ba da irin haka su shawara na kenan akan wannan
masu
karɓar magani su kuma gaskiya wannan ba shawara ba ce mai kyau in kina da matsala ki tafi gurin likita ya wannan in ki saboda ba ki san dami aka haɗa abubuwan nan ba wasu kuma za su miki ƙarya su ce ai wannan abubuwan fa ne sa ƙiban nan natural fruit ne aka haɗa aka yi ƙarya ne kawai suna faɗa ne saboda kasuwancinsu ya tafi yanda suke so ki je gurin likita shi zai faɗa miki abubuwa saboda baki san da me aka haɗa ba musamman wasu mata in kika sha yawan abubuwan nan wasu sassaken bishiya ne da leaf din shi da ganyayyaki da aka sassaka baki san a ya yanayin concentration din shi ba ya yanayin ne zai iya zuwa iya affecting din illa ba ko kuma wani organ din ne amfani a cikin jikin mace wanda kuma a hakan sai ga abu ya zo nan gaba sai kiga kizo kina da na sani wannan abu
garin zero ba garin gira
a rasa ido ba wannan ba wannan
a da karshe likita su masu tsangwama wani irin shawara za a ba su game da idan ka ga mutum mai ke ba ta yanda zaka yi abin da zaka muzanta shi ba ka sa ya shiga cikin wani yanayi
to duk wanda ya kasance yana da da ko dan uwa ko abokiya wanda ya fara in rada cewa yana kana kiba to taimakon da za ka yi min ni shi ba ka rika aibanta shi bane ko a gaban shi ko a bayan shi tun farko da ka fara ganin kiban ya dan fara kaiwa wani wuri ne za ka jawo shi a jiki sai ku je inda za a ba shi kyakkyawan shawara da zai zama na cewa in an yi maganin abin da farko ya fi sauki sannan malama abu ɗaya yana matuƙar ban al'ajabi a wannan zamanin da 'yan mata da kuma mata suke tsananin tsin kiba kowa yana so ya zauna kamar
wanda iska zai
dauka to duk da haka a wannan zamanin ne duk sanda kika buɗe shafukan sada zumunci ba abinda za ki gani in ma dai ki ga wani cake an zuba mishi kayan suga a sama ana tallan
shi kan wata shi ne ya kanci
ai minti 10 an fi duk dai wani abu wanda zai kawo illa ga lafiyar dan adam ya tashi a kiba yanzu kina buɗe shafukan social media shi za ki gani da ya ki ga kin buɗe wata tana cewa a duk mai son salad duk mai son kayan lambu ya ba da oda rana ka zaɓan faɗa a kawo muku gida ni dai ban taɓa gani amma in dai abinci wanda zai sa kiba ne ya kawo illa ya kawo lahani masu yin shi suna da yawa masu siyan shi suna da yawa ya kamata al'umma su gane cewa shi wannan kiba dai ba wai wanda ka gani da idon ka shi ne kiba ba shi ba a gane ne kiba sai an yi wannan gwaji dai da nace a gwada nauyinka a kwatanta shi da tsayinka to shi ne za a ce ga mai kiba wanda zai iya jawo mishi wani illa a lafiyar shi al'umma ya kamata a daina kunyata masu kiba idan ka kunyata mai kiba ka cuce shi saboda wannan kunyatarwan yana sa su shiga halin damuwa kuma idan aka dade zai iya kara musu kiban so baka taimake su ba in kana so ka taimake su zaka dauke su ne ka kai su inda za su iya samun mafita sannan kuma ina kira ga masu tallan magunguna a kafafen sada zumunci na cewa idan an sha za a rage kiba ya kamata su yi tunanin cewa duk wani dan adam yana duniyar nan ne domin ya taimaki al'umma idan ba za ka taimaki al'umma ba kada ka cutar da al'umma kai baka shiga wani lab inda ake bincike kimiyya baka shiga ta yi bincike akan waɗannan magunguna ka tabbatar da cewa idan an sha babu illa a jiki ba sai ka haɗa magunguna na ƙarya kai tallan su domin mutane ka yaudare su zuba kuɗin su wannan kuɗi kila inda sun aje za su iya cin abincin da zai musu amfani daga nan har su samu mafita daga kiban alhalin kai kuma maganin da kace kana da shi baka da shi kuma ina kira ga hukumar da ke kula da yadda ake saida magunguna a ƙasar Najeriya su ma su shiga cikin al'amarin yawan tallan magunguna da ake yi a kafafen sada zumunci barkatai gaskiya abin dubawa ne wasu suna sha su wahala kuma ba a taɓa sani
Masu sauraro sauraronmu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato Julie Lagos Gresham tare da abokiyar aiki na da ta tsaya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.